sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 102.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Loman da Dalol FM a kasar Ghana. Ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan boahausa.com ko stationhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da daren Talata 15 ga watan Janairun shekarar 2019. Muhammad Hafiz Baballe ne da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. Da farko dai ga kalin labarai. A Najeriya za ku ji cewa yayin da zaben kasar ke ƙara karatowa wanda za a yi a wata mai kamawa, yanzu haka wani bangare na kungiyar Izala a kasar ya bayyana dan takarar shugaban kasar da zai mara wa baya, yayin da ɗaya bangaren kungiyar ke cewa
mun kuma inda muke sai sati biyu kafin a yi zaɓe ne muka zauna mu yanke cewa to ga inda za a yi. To ka ga mu yanda muke gudanar da al'amarin mu.
Yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Yaya kuke kallon wannan lamari? Kamar kullum lambar da za a kira ita ce a sa alamar tarawa 1-202-205-6555. Sannan muna tafe da labarin wasanni, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani babban otel da ofishi da ke babban birnin ƙasar Kenya, harin da ya sanadiyar jikkatan mutane da ba san adadinsu ba. Harin da aka kai a otel ɗin mai suna Dusit D2 Hotel na birnin Nairobi ya faru ne ranar Talatan nan da misalin ƙarfe 3:30 na rana. Waɗanda abin ya faru a gabansu sun ce sun ji ƙarar fashewar bom da kuma harbe-harben bindiga. Kafofin yaɗa labarai a ƙasar ta Kenya sun ce mutane da yawa sun mutu a wannan hari da aka kai, amma hukumomi ba su ce komai ba akan wannan ikirari. A yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce wani sabon ayarin bakin haure ya taso daga ƙasar Honduras, alama ce da ke ƙara nuna muhimmancin buƙatar da ya gabatar ta neman a gina katanga tsakanin Amurka da Mexico domin hana ayarin shiga ƙasar. Wannan babban ayari daga Honduras ya doshi kudancin iyakarmu, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter. Wannan takaddama ta gina katanga ta haifar da jayayya tsakanin Trump da 'yan Democrat da ke majalisar dokoki, lamarin da ya kai ya dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati. Aƙalla ma'aikatan gwamnatin tarayya 800,000 ne ba sa aiki ko kuma suna aiki ba tare da an biya su albashi ba. A yau Talata, William Barr, wato mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓa a matsayin wanda zai naɗa a mukamin Attorney General, ya sha alwashin kare bincike na musamman da ake yi a Rasha akan katsalandan ɗin siyasa. Barr ya kuma nuna rashin gamsuwarsa da ikirarin da shugaba Trump ke yi na cewa kwamitin binciken alaƙar muƙarrabansa da hukumomin Rasha bita da ƙullin siyasa ne. Barr ya bayyana hakan ne a gaban kwamitin Majalisar Dattawan Amurka yayin da ake mai tambayoyi akan ƙoƙarin da ake na tantance shi a matsayin wanda zai cike gurbin Attorney General ɗin Amurka. Wasu alƙalai a kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a taƙaice sun wanke tsohon shugaban Ivory Coast Laurent Gbagbo daga laifukan yaƙin da ake zarginsa da shi, laifukan da ke da nasaba da munanan tashin hankalin da ya faru bayan zaben shekarar 2010 da ya sanadiyar saukarsa daga karagar mulki. Masu goyon bayan Gbagbo sun yi sowa da murna yau Talata a lokacin da alƙali Kuno Turfesa ya sanar da hukuncin akan tsohon shugaban ɗan shekara 73 da haihuwa da kuma Charles Goldie babban hadimin sa kuma tsohon ministan matasan kasar. Professor ya ce yawancin alƙalan sun bayyana cewa masu gabatar da ƙara sun kasa iya gabatar da ƙwararan hujjoji akan waɗanda suke zargi. Fiye da mutane 3,000 aka kashe a ƙazamin tashin hankalin da ya ɓarke a ƙarshen shekarar 2010 da farkon shekarar 2011 a lokacin da Gbagbo ya ki amincewa da cewa Alassane Ouattara ne ya lashe zaben babban abokin hamayyarsa wato shugaban ƙasa mai ci na yanzu. A halin da ake ciki kuma komai ya tsaya cik a Harare babban birnin ƙasar Zimbabwe yau Talata sakamakon zanga-zangar da ake yi saboda karuwar farashin mai wadda ta yi muni. Rahotanni sun ce ba kowa akan titin birnin inda aka rufe kasuwanni, bankuna da makarantu bayan da ƙungiyar ƙwadago ta ƙasar ta yi yajin aikin kwanaki 3 don nuna adawa da tabbarbarewar tattalin arzikin ƙasar. A jiya Litinin an kashe mutane da yawa a lokacin da 'yan sanda a Harare da Bulawayo birni na biyu mafi girma a Zimbabwe suka harba wa masu zanga-zanga da suka yi ta jifa da duwatsu suna ƙona tayoyi da toshe hanyoyi.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a daidai lokacin da ake haramar zabe a Najeriya yanzu haka wata sabuwa ta kunno kai bayan da kungiyoyin addinai suka fara bayyana waɗanda za su marawa baya a cikin 'yan takarar shugaban ƙasa. Batun da ya so ma janyo cece kuce a ƙasar. Kamar yadda rahotanni ke nunawa, yanzu haka wani ɓangare na ƙungiyar Izala ya nuna goyon bayansa ga wani ɗan takarar shugaban ƙasa, yayin da ɗaya ɓangaren ke cewa bai kai ga yanke hukuncin wanda zai zaɓa ba. Ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
Yanzu haka wannan nuna goyon baya ga dan takarar jam'iyyar APC kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari da kungiyar Izala ta yi na cewa shine dan takarar da za a zaba a zaben da ke tafe. Tuni wannan batu ya samu samun martani daga wani bangare na kungiyar da kuma masana. Tun farko shugaban kungiyar Izala bangaren Kaduna Sheikh Abdullahi Balalau azanta wasu da manema labarai a Yola Jimkan da kammala wani taro da suka yi ya ko bada fatawar a zabi shugaba Buhari.
Jihohi kusan 36 cikin jihohi 37 na wannan kasa suka halarci wannan taro. Duk mun lura da halin da ƙasa yake ciki cewa to ya kamata a bawa wannan shugaba goyon baya a kuma yi mishi addu'a Allah ya ƙara rika hannunsa ya mishi jagora domin akwai alamar an so mu samu zaman lafiya a lokacin sa. To ba zai yiwu abin ya dore ba sai ya samu daman ƙara wani wa'adi. Ra'ayi ne irin namu kuma fahimtar mu a addinance da maslahan da muka duba ba ma mu kadai ba, ai akwai kungiyoyin kristoci da abin da ya kamata haka sukan fito su ce ga matsaya da suka dauka ba wanda ya taba cewa don me suka dauki wannan matsaya. Kuma kungiyoyi ne na addini kuma suna da ayyansu kuma sun fadi ra'ayinsu saboda ra'ayi suna gare su. Da haka mu ma da sauran wasu kungiyoyin addini ana iya samu wani kungiya cikin kungiyoyin addinin musulunci su ga abin da muka yi su ba su gamsu da shi ba, su ma suna da ra'ayi su fadi ra'ayinsu amma mu dai mun tsaya kan ra'ayi.
To sai dai kuma da alamu yanzu haka wannan fatawa ta su Balalau ya fi so majawa cece kuce inda ɗaya bangaren Izala a Najeriya wato bangaren ji suka ce ma ba da yawunsu ba. Sheikh Nasiru Abdulmuhi ya ce duk da cewa suna goyon bayan shugaba na gari to amma ko ba su kai ga ɗaukan wannan mataki a yanzu ba. Sheikh Abdulmuhi wanda ya bayyana dalilan da suka sa bangaren su Balalau ke nuna goyon baya a yanzu ya ce bai kamata ake musu ɗibar karamar haukaciya ba.
In sun yi abunsu sun yi kira suna iya zama ka tunda suna da wata za a ce ba da tunda ba ta kungiyar da suke da ita sai ita kamar ya ka tambaya ba su ga matsalarsu amma sun ga tafiyar nan su ma gane a ce su ma sun ba da goyon baya da kaza da kaza su dan ba su yi shi ba jannatan suka yi. Daga rigingimu suka taso suka gaba a sarki sai Allah shi ne suka dawo. To yanzu suna so an ce akwai wasu rigingimu a kansu to aƙalla dai kuma akwai musu sha da ƙarari shi ne suka ce suma suna tare da gwamnati to kaga magana su ce wannan da suka yi mu kuma inda muke sai sa TV kafin a zabe ne muka zauna mu yanke cewa to ga inda za a yi to kaga mu yanda mu muke gudanar da al'amarin mu kenan
duk da cewa Najeriya kasa ce ta sekulanci wato ya ba ruwanta da addini to amma ko kuwa a zaben shekara 2015 wasu kungiyoyin addini a kasar sun ko nuna irin wannan goyon baya batun da masana irin su Bari Sason da Joshua Wiger ke maganin fa akwai abun dubawa
alal hakika Malam Ibrahim a gaskiya ba daidai bane a ce kungiyoyin addinai su fito karara wai suna ba da goyon bayan su ma wani dan takara a siyasa idan aka tuna a baya akwai kungiyan nan na Kristoci wato kan wanda lokacin Goodluck Jonathan suka fito suka ce suna mara Goodluck Jonathan baya mutanen al'umma Najeriya suka yi ta suka nuna rashin jin dadi da goyon baya na wannan fitowa karara kungiyoyin addinai suna fitowa suna bayyana ra'ayoyin su akan siyasa da goyon baya to kaga yanzu kuma an dawo amanta yanda aka yi ta aka kushe kan yanzu kungiyar Izala ta fito tace magoya bayanta da kuma mabiyanta su yi shugaban Muhammadu Buhari to kaga gaskiya wannan ba daidai bane shugabannin bangarorin addinai ko kungiyoyin addinai ya kamata su natsu su san iyakan inda za su je da kuma iyakan shigan su siyasa idan kai shugaban bangaren addini ko wata kungiya kana son ka hada kanka da siyasa to lalalle taimakawa kanka ka bar zancen addini shugabancin bangaren addini ko kungiyar addini ka shiga siyasa tundum a san kai dan siyasa ne ba shugaban kungiyar addini ba
koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda dambarwar siyasar Najeriya za ta kaya Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Sakandami kanan alizaji lalla raba mai mota
to a gaida Ibrahim Abdulaziz to kamar yadda aka ji a cikin shirin namu na yanzu yau za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yaya kuke kallon matsayar da wani bangaren kungiyar Izala ya dauka na mara wa dan takara bayan a zabe mai zuwa kafin nan mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar
Kamar su yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna, wa muke da shi a kan layi?
Assalamu alaikum, sunana Dahiru, sakatare unguwar Kaduna kuma ke Igabi local government Kaduna Nigeria.
To malam Dahiru, menene ra'ayinka akan wannan mawdu'i namu na yau?
Lalle na ji matakin da kungiyar Izana Television ta dauka, to gaskiya tsakani da Allah ni zan ba ta shawara ne a matsayinsu na bangare na addini na malamai a ƙasa, bai kamata su dinga daukar wani sashi ba su bar wani sashi, domin ya kamata su malamai ya kamata su daina magana akan siyasa, ya kamata su tsaya a matsayinsu na malamai, su tsaya a da'awa, su dinga kiran mutane akan addinin musulunci.
To mun gode malam Dahiru. Yanzu kuma bari mu leka jihar Bauchi, wa muke da shi daga jihar Bauchi?
Ana magana da Malam Timothy ne daga Gumo.
Malam wa?
Timothy Bulus daga Gumo Toro.
Okay, to menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
To alhamdulillah gaskiya al'amarin yana da dan wuya, gaskiya abinda nake so in ba da shawara ga malaman addini, gaskiya a yi takasan san wajen ba da ra'ayi na siyasa, inda a tsaya amma gwamnati addu'a a mata addu'a kawai, amma kika ga al'amarin siyasa irin al'amura irin wannan gaskiya yana kara tabarbarewa kasa, sai kaga ana samu rarrabuwa a cikin al'amuran kasa. Malaman addini a tsaya a yi addu'a kawai ma gwamnati, Allah ya ba mu mai rabo sa'a. Ina ga wannan shi zai taimaka. Daga Timothy Bulus Tumau Toro local government Bauchi state.
To Timothy mun gode. Daga jihar Bauchi bari mu leka jihar Jigawa, wa muke da shi daga Jigawa?
Kuna gwagwaya da Alhaji Usman Kadira.
To Alhaji Usman, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
Wannan maulayin da aka yi wanda suka yi wannan daidai ne saboda a yi a cikin ya manta ne ba lokacin yakin gob da yake cewa ai addu'a Allah baya karɓar addu'an talaka, inda Allah yana karɓar addu'an talaka da Iraki ba da Amerika ba za ta ci Iraki da yaki ba, ya manta ne?
Kaga ai yau muna magana, ka sauka daga kan layin mu, muna magana ne akan yaya kuke kallon matsayar da wani bangaren kungiyar Izala ya dauka na mara wani ɗan takara baya zaɓe ne.
Okay, ya hakan kan ba daidai ba ne.
To shine maudu'in da muke, menene ra'ayinka dangane da wannan? To mun rasa wannan layi. To yanzu bari mu leka jihar Kaduna, wa muke da shi daga jihar Kaduna? Kebbi Alhaji Awal. To menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i namu?
To ra'ayina dai ina jin kowane bangare da ya kuskure ba.
Da farko kamar yaya kenan?
Yawwa, da farko ya kamata mu lura cewa babu wani sashi na kundin Najeriya da ya hana wata kungiya ta bayyana ra'ayinta game da duk wani ɗan takara da ya fito. Kuma su kungiyoyin nan ko shugabannin dukansu 'yan Najeriya kuma sa da ɗan su bayyana ra'ayinsu kamar yadda kowane ɗan siyasa ko kuma kowane ɗan ƙasa yake da daman ya bayyana ra'ayinsa.
To mun gode Alhaji Awal. Yanzu daga jihar Kebbi bari mu leka jihar Kaduna, wa muke da shi daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Suna da Alhaji Musa Garo, mai rediyo da recorder kasuwar Kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa Garo, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu?
Ina lura da mutane, ka san su al'umma ne, ina ganin kamar idan aka yi magana ba wasu ba su da hanyar za su rika wulakanta malamai ko kuma su zagi malamai akan wannan irin wannan abin da ke kawowa. Yanzu su Sheikh Balalau da suka yi wannan magana, yanzu me yake nufin su? Ai a nan Kaduna ba akwai da Ta'amur Gumo, shi ma kuma ka ga yayi magana akan cewa ga wanda zai zaba. Shi su san ba yayi magana akan wanda zai zaba. To dan haka su Balalau da suka yi magana cewa a zabi Buhari. Ai kaga ba laifi bane, ya kamata mutane su rika tsayawa Hausawa yana fa nuna zagi malamai shi malami in aka ce wai kira hannun shi a cikin siyasa ba yawa malami adalci ba da haka ne abin nake gani wannan wani nau'i ne wasu za su fito da shi musu zagi malamai amma kowa yana da ra'ayin shi ra'ayin shi ne shi ma bangaren da suka ce wai ga wanda za su zaba ra'ayin shi da haka mutane shafa kansu ma abin nan malamai magadan annabawa ne a daina spirit
to mun gode daga jihar Kaduna bari mu leka jihar Borno wa muke da shi daga jihar Borno Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da wa muke magana daga jihar Borno?
Daga da Malam Ibrahim daga jihar Borno, local committee.
So Malam Ibrahim, menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i namu na yau?
To a gaskiya tsakani da Allah kam malamai ba da malamai da sarakuna kam bai kamata su fito su nuna karara ga wanda suke bi ba.
Saboda me?
Mutuncin su ne zai zube a idan jama'a su nuna hanya ne na bi mai kyau amma suka zo suka dawo cikin talaka kuma suna yin siyasa ai kaga talaka za su raina su
to Malam Ibrahim mun gode daga jihar Borno yanzu bari mu leka jihar Niger
kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba
to Ibrahim mai wankin hula menene ra'ayinka
to gaskiya ni ra'ayina a yau game da ainihin waɗannan malamai da suke wannan cece ku ce tsakanin su na farko dai suna zubar da kansu mutunci ne kuma sannan suna zubar da ainihin darajar ne da Allah ya ba su sannan na biyu ainihin shi wannan atiku da suke bani akan shi su suna fada cewa atiku ba su ne suka fara rusa mana wannan ainihin Najeriya abin ga bangaren mu na arewa
Malam, muna magana ne akan maudu'in yaya kuke kallon matsayar da wani bangaren kungiyar Izala ya dauka na mara wa ɗan takara bayan a zabe mai zuwa.
To, ni
bari muna magana.
Na farko kenan, kuna zubar da kansu mutunci ne bai kamata a je suna cece ku ce tsakanin su ba su tsaya su haɗa kansu. Wanda zai tantance a tsakani kawai tsaya zaɓe shi amma ban san wanda ke zan kaga wannan zai tsaya ba ba kawo nan ainihin jahilai ne wanda ba san ko ruwa a ƙasa.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula yanzu daga jihar Niger bari mu leka jihar Borno wa muke da shi daga jihar Borno.
Jama'a assalamu alaikum kuna magana da Kalama Muhammad Alkali daga Borno.
Muna magana da wa?
Da Kalama Muhammad Alkali Kalama.
Okay to muna jin muna sauraron ka menene ra'ayinka?
Wato na ji ra'ayin mutane da yawa abin da yake faruwa shine shi Sheikh Walalau ya yi magana ne akan ya bada goyon baya kan Buhari akan ayyukan da ya yi shi kuma wancan gefen suna magana ne akan cewa wai shi a cikku ya gina masallaci to masallacin da ya gina da wani kudi ya gina ba kudin da sadaka da ya gina da shi ai mutane ya kamata sun ga fahimtar cewa abinda su suke fada wannan goyon ban ra'ayi ne mu kuma muna din ra'ayin abinda su mutane ke riba ku Buhari wannan yake da goyon baya mutane Borno ne yana mutane Najeriya suna da yawa saboda haka shi yayi magana mai kyau akan cewa mutum ba yana so ya saki kudi ne ya gina masallacin da yake da masallaci wajen dare ya gina din ya kamata mutane su ringa fahimtar abin da ake magana kafin su ringa korafi a kai kuma maganar da ake cewa
Malam Muhammad muna magana ne akan ya kuke kallon matsayar da wani bangaren kungiyar Izala ya dauka na mara wa wani dan takara bayan a zabe mai zuwa tsakanin su nike so ku ba mu ra'ayinku ba wai
ra'ayinmu dai mun ji dalin abin da Sheikh Walalau ya faɗa mu dai muna maganar da yayi mana dare saboda shi Buhari ba sa ta kudi da gina masallatai ba shine kawai ra'ayinmu
to mun gode Malam Muhammad daga jihar Borno har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka to yanzu mun sami kira daga Kaduna wa muke da shi daga jihar Kaduna
to assalamu alaikum warahmatullahi sunana Abdullahi Musa Sogiji wanda kodewa shi ina nan babula na Abba Plaza kasuwar Birnin Kaduna Najeriya
to Abdullahi Sogiji menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i
a hakika game da wannan maudu'i ne yau game da shigan wato malamai cikin wato wannan dambawa na siyasa to ai ni ana tunanin tsakani da Allah ba ma yi ma wayannan malamai adalci domin su ƴan Najeriya ne kuma ban ga wani doka da ya hana cewa wai malamai kar su sa bakin su a maganar siyasa ba. Kuma idan muka dauki abubuwan da ke faruwa a zaben mu, zaka ga cewa akwai wasu daga cikin addinan da kwaro-kwaro a wurin da suke bauta ake tallata cewa ku zabuwa ne kar ku zabuwa ne. To ina dalilin wai malaman mu dan sun dan sa baki ba wai shigowa suka yi suka fito cikin campaign ba, a shawarwari suke bayarwa kuma sun ba da nasu dalilan. Yana da kyau al'umma musulmai yana da mita kasan musamman waɗanda suke zagin malamai. Malamai suna da daraja da martaba idan ta duniya. Ko menene malami yayi ka duba alkhairan da yake faɗa, amma ku fito kwaro-kwaro kuna zagin malamai wannan ba daidai bane. Ubangiji Allah ya sa mu gyara.
To amin.
Ina Musa Sogiji daga Baban Lana Abba Plaza kasuwar Barci Kaduna Nigeria.
To mun gode Abdullahi. So daga jihar Kaduna yanzu bari mu leka jihar Bauchi. Wa muke da shi daga jihar Bauchi?
Sunana Awal Abdullahi daga Kaduna Madani.
So Awal, menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i?
Alhamdulillah, gaskiya ne ra'ayina game da wannan cece kuce da ake ta fama. Su dai malamai da izala suna da ra'ayinsu kamar yadda sauran jama'a suka faɗa. Su ƴan ƙasa ne za su bayyana ra'ayinsu. Kuma su mu jama'an ƙasa ya kamata kowa ya yi la'akari da cewa wannan fa ƴancinmu ne. Idan lokacin zaɓe ya zo, kowa ya je ya zaɓi wanda yake so. Wanda ka ga ya maka ka zaɓa, wanda ya mun na je na zaɓa. Ra'ayi na kenan. Allah ya taimake ku, Allah ya ba ku sa'a.
To amin, mun gode Awal kafin ma daki. Yanzu daga jihar Bauchi bari mu koma jihar Borno. Wa muke da shi daga Borno?
Man Salisu mai shayi ne a Dalar Cross a cikin Maiduguri, Gomari Airport, dan mutanen Birnin Kudu, Zarena Local, Zarena.
To Malam Salisu, menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i?
Ra'ayina abinda shi Malam Balalau yayi a karkashin kungiyar Suri yayi laifi bane a fahimta ta, saboda su malamai da suke kiran mu cewa mu yi kaza mu bar kaza shine daidai, dan sun zaba mana cewa mu bi shugaba kaza shine zai kai mu tudunmin tsira. Ni ban ga laifin su ba.
To Malam Salisu, baka ganin cewa su ma ɗaya bangaren da suka ce ba su yanke shawara ba, su kuma me zaka ce musu?
Su bangaren da suka ce ba su yanke shawara ba, su ma ba su yi laifi ba, amma aikin malami ne nuna alƙiblarsa cikin gaggawa saboda sauran mutiya su san inda suka dosa.
To Malam Salisu, mun gode madalla ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 3:57 na yamma. To yanzu kuma ga labarai a takaice.
Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani babban otal da ofishoshi da ke babban birnin kasar Kenya, harin da ya yi sanadiyar jikatan mutane da ba a san adadinsu ba. Harin da aka kai a otal ɗin mai suna Dusit D2 Hotel na babban birnin Nairobi ya faru ne ranar Talatan nan da misalin karfe 3:30 na rana. Waɗanda abin ya faru a gabansu sun ce sun ji ƙarar fashewar bom da kuma harbe-harben bindiga. A yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce wani sabon ayarin bakin haure ya taso daga kasar Honduras, alama ce da ke ƙara nuna muhimmancin buƙatar da ya gabatar ta neman a gina katanga tsakanin Amurka da Mexico domin hana ayarin shiga Amurka. A yau Talata, William Barr, wato mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓa a matsayin wanda zai naɗa a mukamin Attorney General, ya sha alwashin kare bincike na musamman da ake yi a kan Rasha a kan katsalandan ɗin siyasa.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Zahara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya, da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin, da injiniyanmu na wannan lokaci, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai gobe.